sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Miki Esterce tare da Muhammad Babalde da sauran abokan aiki. Miki farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 20 ga watan Janairu. Ranar da nan ba ta jimawa ba za a rantsar da sabon shugaban kasa a Amurka. Kafin ku ji abubuwan da nake tafa da su, Muhammad, ba mu kanin labarai.
A yau Laraba za a rantsar da Joe Biden a matsayin sabon shugaban kasa Amurka, tare da Kamala Harris da za ta zama mace ta farko da za ta kasance mataimakin shugaban kasa. A yau Laraba, Donald Trump yake kammala wa'adin mulkinsa na shekara huɗu a matsayin shugaban Amurka, wanda zai bar fadar White House ya hau jirgin shugaban kasa na Air Force One don zuwa jihar Florida da ke kudancin Amurka. Na halin da ake ciki kuma shugaban kasa Amurka mai barin gado Donald Trump ya yi wa mutane 73 afuwa tare da sauya hukuncin wasu 70.
To madalla, kamar yadda muka faɗa, yau ake rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban kasar Amurka na 46. Muna tafa da ƙarin bayani. Za kuma ku ji cewa masu nazari, 'yan siyasa da ma kusan duk wata majalisar hira a Najeriya na duba yadda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House kuma ba tare da jira don tarbar sabon shugaba ba, kamar yadda tsohon shugaban kasa Obama ya yi masa a shekarar 2017. Muna tafa da hira ta musamman da Farfesa Buba na Maiwa da ke Jami'ar Radio, wanda zai ba da ƙarin haske a kan siyasar Amurka, al'amuran da suka faru da kuma wasu abubuwan da ake sa tsammani. Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar don jin ta bakin wani mai sharhi a kan al'amuran yau da kullum na siyasa, Nasiru Saidu.
A yau Laraba za a rantsar da Joe Biden a matsayin sabon shugaban kasa Amurka, tare da Kamala Harris da za ta zama mace ta farko da za ta kasance mataimakin shugaban kasa a bikin rantsarwar da aka takaita shi saboda annobar coronavirus. Babu ɗaruruwan dubban mutanen da aka saba gani na bikin rantsuwar da suke cika tsakanin gidan Majalisar Dokokin Amurka na Capitol zuwa National Mall. A maimakon su, an kafa tutoci 200,000 na Amurka da jihohi da kuma yankuna waɗanda ke wakiltar waɗanda ba za su iya halartar bikin rantsuwar ba. Kafin a rantsar da shi, Biden ya bayyana sakon haɗin kan ƙasa da kuma musamman buƙatar haɗa kai don fuskantar ƙalubalen annobar corona da ta kashe mutane 400,000 a Amurka ta kuma haifar da matsin tattalin arziki ga mutane da dama. Kafin mu murmure, dole ne mu tuna wani sa'in tunawar tana da wahala, amma ta haka ne za mu murmure, a cewar Biden, yayin da yake magana a harabar wajen tunawa da Lincoln a ranar Litinin, an kuma haskaka fitilu 400 a wajen wani ruwa. A yau Laraba, Donald Trump yake kammala wa'adin mulkinsa na shekara huɗu a matsayin shugaban Amurka, wanda zai bar fadar White House ya hau jirgin shugaban kasa na Air Force One don zuwa jihar Florida da ke kudancin Amurka. An shirya yi masa ƙasaitaccen bikin ban kwana tare da faretin sojoji da harba abin daga har sau 21, amma ba a san adadin waɗanda za su halarci bikin ba. A daidai lokacin da jirgin zai sauka, za a rantsar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin sabon shugaban kasa, yayin da Trump ya saba al'ada ta tsawon shekaru da dama na kin halartar bikin rantsuwar. Shugaba Trump zai bar office yayin da zai zama shugaban kasa na farko a tarihin Amurka da aka tsige shi sau biyu, kana ba a sanar da ranar da majalisar dattawa za ta fara sauraron shari'a kan tuhume-tuhumen tunzura magoya bayansa su mamaye gidan Majalisar Dokokin Amurka na Capitol makonni biyu da suka gabata. Da halin da ake ciki kuma shugaban kasa Amurka mai barin gado Donald Trump ya yi wa mutane 73 afuwa tare da sauya hukuncin wasu 70, a cewar fadar White House da sanyin safiyar yau Laraba, sa'o'i kaɗan kafin wa'adin mulkinsa ya ƙare. Afuwar dai ta haɗa da tsohon shugaban yakin neman zaben Trump kuma babban mai bashi shawara Stephen Bannon, wanda aka tuhuma da damfarar dubban mutane da suka ba da kuɗaɗensu domin aikin gina katanga a tsakanin iyakar kudancin Amurka. Masu gabatar da ƙara sun zargi Bannon na yin amfani da sama da dala miliyan ɗaya don biyan jami'an yakin neman zaɓensu da yi wa kansa hidima. Trump ya sauya hukuncin da aka yanke wa tsohon magajin garin Detroit, Kwame Kilpatrick, wanda yake zaman gidan yari na sama da shekaru 20, saboda amfani da mukaminsa a matsayin zaɓaɓɓen shugaba da aka kama da laifin cin hanci da rashawa. Haka kuma shugaban ƙasar ya yi afuwa ga Dwayne Carter Jr., mawaƙin gambara nan da aka fi sani da Lil Wayne, wanda ya amsa laifin mallakar makamai.
Sannan ba da jimawa ba, Muhammad zai kawo mana ƙarshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kuma yadda kuka ji a farkon shirin, yau ake rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46. Muna tare da abokiyar aikinmu Maryam Dauda kai tsaye wadda take inda ake wannan biki na tarihi. Maryam, wani irin ƙarin haske zaki mana dangane da wannan biki mai dimbin tarihi? Masu sauraro, kamar yadda muka faɗi, yau ne ake rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 46. Muna tare da abokiyar aikinmu Maryam Dauda kai tsaye wadda take inda ake wannan biki na tarihi. Maryam, wani ƙarin haske zaki mana dangane da wannan biki mai dimbin tarihi?
To binta, kamar yadda kika faɗa, a yau Laraba ne zai za a rantsar da Joe Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 da kuma mataimakiyarsa Kamala Harris, wacce ita ce ta kafa tarihi na zama mace ta farko a Amurka da ta riƙe wannan mukamin na mataimakiyar shugaban ƙasa. To zuwa wajen ƙarfe 11 ne dai za a fara bukukuwan rantsarwar, da misalin ƙarfe 11:45 za a fara da rantsar da Kamala Harris. Daga nan kuma ƙarfe 12 na rana za a rantsar da shugaban Joe Biden.
To madalla, to sannan kuma wani ƙarin bayani zaki mana game da yadda yau al'amuran suke saboda ga COVID-19 ga kuma tarzoman da ta faru din nan a Capitol Hill?
To binta, kamar da yadda kika faɗa, saboda annobar coronavirus da ake fama da ita, tabbas an taƙaita yawan mutanen da za su shiga birnin Washington DC da kuma zuwa wurin da za a yi bikin rantsarwar. Kuma dole ne a kiyaye waɗannan matakan na yin nisa nisa da juna da kuma sanya takunkumin rufe hanci da baki. Ɗaya kenan. A gefe guda kuma, kin san makonni biyu da suka gabata, wasu masu goyon bayan shugaba Donald Trump ne barin gado suka afka gina majalisar dokokin ƙasar ka tare tarzoma. So wannan yana ɗaya daga cikin babban dalilin da ya sanya tabbas ba a san ma mutane da yawa su je wurin. Yanzu haka nan a cikin birnin Washington DC akwai hanyoyi da yawa da aka toshe musamman a kusa da ginin majalisar dokokin ƙasar, ga kuma jami'an tsaro a ko'ina suna sentiri suna sa ido su ga ko wani abu zai faru.
To madalla, Donald Trump dai zai bar Washington yau, zai bar fadar White House. To ko za ki dan bada ƙarin bayani akan haka, ko ya riga ya tafi, ko kuma ƙarfe nawa zai bar Washington da fadar White House?
Ai, yanzu ma maganar nan da muke yi da ke jirgin saman soja ya ɗauki shugaba Donald Trump da matarsa Melania Trump daga fadar White House. Zai kaisa wani sansanin soja da ke nan wajen birnin Washington DC, inda a nan ne shugaba Donald Trump mai barin gado zai yi jawabinsa na ƙarshe, wato jawabin ban kwana kenan. Daga nan kuma ana sa ran zai kama hanyar zuwa jihar Florida, inda nan ne zai ci gaba da zamansa. Kuma na san masu sauraro za su yi mamakin cewa ya za a yi shugaba Donald Trump yanzu an ɗauke shi daga fadar White House, yayin da kuma ake shirin yin bikin rantsar da shugaba Biden. To kun san dai cewa kafin ma wannan lokacin shugaba Trump dama ya riga ya faɗi cewa tabbas ba zai halarci wannan bikin rantsar da shugaba Biden da za a yi ba. To wannan dai ba shi bane ba karan farko da aka yi hakan a tarihin Amurka shekaru sama da 150 da suka gabata. Akwai shugaban da shi ma bai halarci bikin rantsuwar wanda zai gaje shi ba. To shi ma shugaba Donald Trump mai barin gado ya sake yin haka a wannan karan.
To madalla, masu sauraro, abokiyar aikinmu kenan Maryam Dauda kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Da ta bamu ƙarin haske akan irin shirye-shiryen da Amurka ke ɗauke da shi na rantsar da sabon shugaban ƙasa. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad da ƙarshen labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu a jihar yammacin Darfur jiya Talata ya ƙaru zuwa 159, yayin da sama da mutane 200 suka jikkata bayan da aka shafe sama da kwanaki uku ana faɗa a tsakanin al'ummomin ƙabilu daban-daban, a cewar kwamitin likitoci na jihar yammacin Darfur. Wannan sabon rikicin a jihar ta yammacin Darfur ya soma ne sa'ad da wani ɗan ƙabilar Masalit na Afirka ya kashe wani ɗan wata ƙabilar Laraba a ranar Juma'ar da ta gabata. Wasu mayakan Laraba ɗauke da makamai sun shirya harin ramuwar gayyawa shigari, inda suka auna sansanin kula da 'yan gudun hijira na Kirendik, inda 'yan ƙabilar Masalit suke zaune. Tun a lokacin ake samun zarge-zarge da kuma zarge-zargen faɗan ƙabilanci da ake kaiwa fararen hula. A wani fadan daban a ranar Litinin, ‘yan kabilar Fallata na Afirka da kuma ‘yan kabilar Larabawa na Rizigat sun gwabza a jihar kudancin Darfur wanda ya sanadiyar mutuwar sama da mutane 50 wasu da dama suka jikkata a cewar kamfanin dillancin labarai na Sudan. Kungiyar mayakan Al-Shabab ta dauki alhakin kai wani harin bom da ya fashe a Mogadishu babban birnin kasar Somalia wanda ya halaka mutane 4. Gidan rediyon Dalsan FM ya rawaito mataimakin kwamishinan tsaro da siyasa a Garas Bale, Abdi Rashid Dubad, yana daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar ta jiya Talata. Wasu mutane 6 sun jikkata a fashewar kwanaki 2 bayan da Amurka ta kammala janye sojojinta 700 daga Somalia waɗanda suke taimakawa jami'an tsaron ƙasar wajen yaƙi da ta'addanci. Janye sojojin daga Somalia yana ɗaya daga cikin ayyuka na ƙarshe da shugaba Donald Trump ya hukumance. Amma ba a sani ba ko zababban shugaban kasa Joe Biden zai soke matakin janye sojojin Amurka daga Somalia bayan ya zama shugaban kasa Amurka na 46 yau Laraba.
An gaishe ku Muhammad Babangida. To masu nazari, ‘yan siyasa da ma kusan duk wata majalisar hira a Najeriya na duba yadda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House kuma ba tare da jira don tarbar sabon shugaba kamar yadda tsohon shugaban ƙasa Obama ya yi masa a shekarar 2017 ba. A wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka Nasir Adamu Azikaya a Abuja ga ra'ayin kwamishinan lafiya a yankin Arewa maso gabas Dr. Ahmed Gana wanda ya hulɗa da hukumomin lamuran lafiya na Amurka.
Masu nazari, ‘yan siyasa da ma duk wata majalisar hira a Najeriya na duba yadda shugaba Donald Trump ya fice daga fadar White House ba tare da jira don tarbar sabon shugaba kamar yadda shugaba Obama ya yi masa shekara ta 2017. Ga ra'ayin kwamishinan lafiya a yankin Arewa maso gabas Dr. Ahmed Gana wanda ya hulɗa da hukumomin lamuran lafiya na Amurka.
Ina kallon CNN na ga ana tattara kayan Donald Trump ana fita da shi da bahasi da ake yi da cewar saura masa awowi zai bar gwamnati. Ya ce to duk irin ballagaza da aka yi ta yi a gwamnati da irin shugabanci da shi Donald Trump ya kawo duniya a wanda ya sha bamban da sauran shugabanni na Amerika da shugabanni na duniya baki daya akwai babban darasi a ciki. Kasar Amerika muna mata murna na rabuwa da wannan shugaba wanda ya kawo rarrabuwa a cikin wannan kasa da kasashen duniya da yawa suna kallon ta a zaman abin da za a yi misali da ita a mulki na demokradiya.
Shin me Dr. Gana zai ce ne kan nuna sanyin gwiwar Trump ko akasin hakan a daidai lokacin da ya bar gado ba da shiri ba?
Babu alama na dama a jikin Donald Trump har yau dinnan da muke magana da kai gani yake an masa fashi kuma gani yake wanda zai hau mulkin nan ba halattaccen shugaba bane shine halattaccen shugaba zan farko dai ka san ya ce ba zai halasci wannan rantsar da shi sabon shugaban kasa ba kuma na jin mai ɗakin Biden tana magana tunda aka zabe su mai ɗakin Donald Trump bata kowa ya bata mata tayi magana da ita ba to kaga yanzu in yazo shiga cikin gidan ma ban yi tsammanin zai samu Donald Trump ya tare shi ba domin already ina gani ya riga ya wuce gidansa a Florida kaga yadda Obama ya masa da iyali suka tarbe shi suka mutunta shi ya shiga shi ba zai yi wa wannan ba domin bai yadda ma da zaben ba so babu maganar nadama a jikin sa mutum ne mai taurin kai mutum ne mai ji da kansa kuma aniyarsa ta bi shi je ya sauka lafiya.
Su ma yan jarida na bayyana ra'ayinsu da ya sha bamban da wasu masu sharhin da nuna ko banza za a ga gurbin Donald Trump. Yusuf Ishaq Baji ɗaya ne daga shugabannin rediyon Vision a Najeriya.
Domin an jima ba samu shugaban da zaran wani abu ya faru baya taunawa kawai zai iya jefawa a shafin sa na Twitter daga nan su kuma ‘yan uwa abokan aiki an samu abin da za a ci gaba da kacancanawa a samu labarai ta duk inda ma ba a tsammani. To hakika za mu yi kewar Donald Trump a wannan bangare na samar da labarai. Sai dai kuma da yake ba sani ba yanayin duniya da za ta iya juyawa ta yiwu shi ma wannan sabon shugaba wato Joe Biden ya zo da wani salo wanda zai iya ɗaukar hankalin duniya wanda kuma zai iya samar da irin labaran. Amma tabbas duniyar aikin jarida ta yi rashin mutum mai samar da labarai. Ko banza daga ya ga abu kawai ko ya shirya ko bai shirya ba kawai zai furta. Ko ma yana ɗauka kawai yana ɗaukan kansa shi a matsayin shugaban duniya ne don haka kawai zai yi magana sa ko ta muku daɗi ko ka ta muku daɗi.
Duk da tsarin demokradiyya na ba da dama mutane su zaɓi wanda suke so har yanzu tsarin bai fara ƙarfi ba a wasu ƙasashe musamman ma na nahiyar Afirka inda wasu shugabannin kan yi amfani da sunan demokradiyya tunayin mulkin iyarai ya fama. Nasiru Adamu Alhikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya da aiko mana da hirarsu da Dr. Ahmed Gana. Masu sauraro ka da amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan garin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashenhausa.com. To a wata hira ta musamman da Professor Boba Namaiwa da ke jami'ar Geoff zai ba mu karin haske akan siyasar Amurka, al'amuran da suka faru da kuma wasu abubuwa da ake sa tsammani.
Akan gaskiya zuwan shugaba Trump bisa milki a Amurka, ni a gani na ma mutanen Amurka babban kuskure ne suka yi, saboda yanayi na dangantaka tsakanin shi da sauran kasashen duniya tun ba kasashen Afirka ba ya zo ya gurbatar da duka irin abin da ya zamanto sauran shugabanni waɗanda suka wuce kakin shi ya zo shin duk ya zo ya gurbata waɗannan maganganun da hulɗa da zamantakayya da dangantaka duk da ya zo ya gurbata. Bugu da ƙari gashi nan ma har yana son ya gurbata demokrasiya a cikin ƙasar Amurka. Yau gashi nan Amurka ta zamanto kamar ma yanayin demokrasiya ta zamanto kamar yadda muke ganin demokrasiya a cikin kasashen mu na nan nahiyar Afirka, wato cewa ban yarda ba. Gashi abu zahiri kuma kawai kai tsaye tsayen daka kace kai baka yarda ba. Wannan ina ganin cewa dai bugu da ƙari kuskure ne kan Amurka suka yi. To Allah ya sa wannan kuskuren da suka yi ya zamanto musu darasi, ya zamanto musu karatu ne, gobe kada su maido wani mutum irin shi. Ba nan kadai bane aka yi samu haka Amurkan, a ƙasar Faransa an samu irin haka nan, a ƙasar Italiya a zamanin da suka dauki shugaba wannan Berlusconi, shi ma gashi nan ya sa ƙasar Italiya cikin halin kakani ta yi da ya zamanto har yanzu bata samu bata sake yunkurwa kamar yadda aka san ta da tana takarawa.
To Professor, menene zaka ce game da waɗanda suke korafin cewa shi shugaba Obama da ya samu kyakkyawan goyon bayan bakan fata bai tsinana ma kasashen Afirka komai ba?
Dangane da shugaba Barack Obama da ya zo iko kuma ya zamanto bakar fata dai bata gani ba a kas, to wannan yana da ma'ana, wato wani ne idan ya zamanto kamar shi ya mai da huska wajen bakake, to za a zarge shi da cewa da yana kawo wariya, yana kawo bambanci a wajen launi, wato sai a zarge shi tun da kan Amurka suka zabe shi, sai a zarge shi da cewa da ya yi mai da huska wajen bakake ko kuma da azamantan Amurka ko kuma bakake da annan nahiyar Afirka. To ina ganin cewa ba shi dai ne ya sa masoran ƙan jam'iyyar Democratic da ya zamanto shi da yanzu shi bakin fata ne, lalle su suka zabe shi, to amma bai mai da huska ba kawai wajen ƴan uwan shi bakake, a'a. To ina ganin cewa ba shi ne ya sa ma sauran shugabanni masu zuwa da ya zamanto su far fata ne, tunda shi lokacin da aka zabe shi bai mai da huska wajen ƴan uwan shi ba, kenan su kuma in aka zabe su bai kamata ba a ce sun mai da huska wajen ƴan uwan su Turawa ba su far fata. To ina ganin dai bugu da ƙari shi wannan dai ba shi ne ya sa musu. A nan cikin kafar watsa labaru ta VOA, a zamanin da aka zaɓi shugaba Obama matsayin shugaba Amurka, da na ga mutane suna ta murna suna jin daɗi suna cewa bakar fata ɗan Kenya ya zamanto shugaban ƙasar Amurka. A nan wurin sai na gaya mutane cewa ya ce muku ɗan Amurka ba su zaɓe shi ba don ya je ya bunƙasa wata ƙasa can daban ko ya je bunƙasa wata nahiya can daban tun ba nahiya Afirka ba. Na ce sun zaɓe shi ne dai ya musu aiki, sun ga alaman cewa da shi ya cancanta ya zo ya musu aiki dangane da program na shi, sun zaɓe shi ne don kansu ba su zaɓe shi ba don wani waje. To a yanzu a zo a ce kamar bai taka ma nahiya Afirka ba, ɗan Afirka ne ya kamata su nemi shugabanni na gari waɗanda ya zamanto za su tausayawa ƙasa, za su tausayawa talakawa, waɗanda ya zamanto idan suka hau karaga iko za su wa jama'a adalci, amma ba kullum ba ya zamanto kana aza ido bisa ga shugabannin wata ƙasa can daban ko da ya zamanto su wannan ƙasashen su ne masu shuni ga hannu. To bai kamata ba a ce mu tsaya kullu yaumin muna aza ido bisa ga shugabannin wasu kasashe a daga nan ne ya kamata mu tankade mu rairaye mu samu shugaban kasa nagari wanda ya zamanto in yazo zai yi mana adalci kuma in yazo zai yi rawa a zo a taka zai taka rawa a zo a gani to wannan shine ya kamata kan nahiya Afirka mu gane da shi wani bai zo wa gina gidan wani ɗan Amerika shugaban kasan da duk sun kasa aidaya musu aiki ne duk abin da zai dai sai dai neman zaman lafiya a cikin duniya dan ya samu shi ɗan kasar shi su samu su wadata shine kawai muke fata amma kullum mu kawo muna nazari muna dibi Joe Biden ya zo ya za ya koma zuwa gare mu za ya dibe mu da idon rahama a mu ne da kanmu ya kamata mu tashi mu tsayin daka mu nemi shugabanni nagari waɗanda ya zamanto suna da kishin kasashen namu suna da kishin talakawa suna kuma aiki wanda kamata kamar yadda su Amerikan suka yi suka kai hakan ga
to shi shugaba Biden da yake daukar rantsuwa yau din nan menene kuke sa zuciyan za ku gani na canji na zahiri ko dai a nan Amerika ko kuma dangantakar Amerika da sauran kasashen duniya musamman nahiyar Afirka
yanzu abinda mu muke jira da sabon shugaban kasa Joe Biden shine ta cewa da a ƙara ƙarfafa zamantakaiya da hulɗa tsakanin Amerika da nahiyar Afirka tun ba ta fannin tattalin arziki ba ta fannin kasuwanci da sauransu wato duk irin bannar da shi Donald Trump yayi to shine muke so ya kawo gyaran huska bisa ga wannan bannar da Donald Trump yayi zuwa ga nahiyar Afirka tunda Donald Trump mu dai bai barkata mana ko bai kulla mu ko bai muka koyi ba a kasa sai zage-zage kawai da yayi ta mu to wannan irin abin da shi Donald Trump ya kulla ya shimfida a can cikin kasar Amerika har ma sauran Amerika suka fara yarda da irin maganganun shi shine muke so yanzu Joe Biden ya warware ta fannin tattalin arziki ta fannin siyasa kuma ya zamanto ya rinka nuna cewa da shi yana bisa tafarkin demokrasiya duk kasar da ba ta aiki da demokrasiya kuma inda ba adalci zuwa ga al'umma to ya kamata a ce wannan kuma ya maida huska a wajen shi ba wanda muke jira mun san da wata kasa ba ta zuwa gina wata kasa shugaban wata kasa ba ya zuwa gina wata kasa saboda in Amurkawa sun zabe shi to ai sun zabe shi ne domin kansu ya zo ya gyara musu rayuwar su ta yau da kullum ba ya je ya gyara rayuwar wa'ansu can daban ba to amma a rinka cikin yanayin hulɗa a cikin zamantakaiya a cikin duniya ya kamata a ce shi ya rinka cewa bai yarraba muddin ya zamanto kamar ana musgunawa talakawa ko kuma ya zamanto tafarkin demokrasiya ga wanda ya ci zaɓe a kwace a miƙa wani ko kuma a ce dai ba a tafiyar da iko na gari.
Bugana mai wai kenan a wata hira akan siyasa Amurka da wasu al'amura da suka shafi duniya. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar don jin mai sharhi akan al'amuran yau da kullum na siyasa. Nasiru Saidu na kungiyar Voice the Sons Voice ke ba da gargaɗi ga Joe Biden akan wasu muhimman matakan da suke ganin za su ba da damar buɗe wani sabon babin demokradiyya.
Yau Amurka za ta shiga sabon yanayi. Yanda shi shugaban kasa zababbe Joe Biden ya kwatanta da Amerika tana da malati tana kwance bisa gidan asibiti yau za a fara samun ta magani na waraka kuma su Amerika sun yarda da haka don haka shi wanda ya sa ciwon ai kaga yau ya kaurace ma yanayi na fara samu Amerika magani shi ma wannan abu ba saba da shi ba inda shugaban kasa wanda zai barin gado bai zo wurin rantsar da sabo wanda zai dauka kasa ba kenan ka gani Amerika dai ta bar tarihi wanda ba a santa da shi ba kuma ta bar tarihi wanda yakan nuna ta jayo baya kware dangance da tarihi wanda aka demokradiyya data.
To da yake abin ya zo da haka menene kake ganin yake jiran ko kuma shi sabon zababban shugaban kasa ya kamata ya mai da hankali a kansa
hulɗa wadda Donald Trump ya lalata da duniya kwata-kwata da Amerika shi Joe Biden sai ya maido kima da huska ta Amerika yanda za a bambanta tahiyar shi da ta wanda ya gabata hulɗa da kamfanoni irin waɗanda ka kula da lahiyar duniya irin waɗanda ka kula da yanayi na dimamar duniya da yanda duk shi Donald Trump ya saka haye watsi da abinda Amerika ta saba da al'ada da wasu ƙasashe dole shi Joe Biden zai maido hankali gare shi ya maido wannan kima ta Amerika sa'annan ya huskanci su kankansu ɗan Amerika hulɗar su da gwamnati hulɗar su da kasar su saboda kaga yau wanga abu na coronavirus shi kankanshi ɗan Amerika suna jiran wani sabon salo duk da yake yazo ya bada kanshi an yi mishi allura ta shaushawa ya nuna ma ƴan kasa cewa shi hangen shi na coronavirus da wancan bambanci ana jiran canji da yawa
akwai wani mataki da kake ganin ya dace mahukuntan kasar ta Amurka wato sabuwar gwamnatin ta dauka kan tsohon shugaban kasa Donald Trump
tabbas ya kamata su yi mai hukunci dangance da irin abubuwan da ya ma ita Amurka
kamar mai kenan
ya huskanci kotu ai yayi abubuwa waɗanda aka iya asa ya huskanci kotu ai akwai tsohon shugabannin kasashe in ka dauki waran shi su Sarkozy su ne duk abin da kai ma kasa bayan ka wuce kasa tana iya yanzu da baka da ƙarfin mulki to ta kai ka gaban kuliya yanda aka yi matalaka ka tabbatar da matsayinka na talaka kai ta kazan shugaban kasa kuma tunda ka kuma matsayin talaka yanzu kasa na iya nuna maka ita kai mutum kuma ita ka shirda mutum lokacin ta ga dama saboda wani wanda zai canjin ka ya san da kasa tana iya taimaka abin da ya kamata taimaka idan ka safka don haka sai ka kiyaye in kana tare da mulki
menene kake ganin sabuwar gwamnatin kasar Amurka za ta iya yi wa Afirka waɗanda za a iya cewa na musamman ne
yau na ji an ce ai ya nada wata mace matsayi na can wadda ka kula da harka Afirka kuma wadda ta san yanayi na tahiyar da Afirka Donald Trump bai taba fadin kalama ta kware daga Afirka ba bai taba sa kafa ga Afirka ba muna fatan shi Joe Biden zai gyara kalamu ne bisa ga Afirkawa yanda muka hulɗa da Amerika kowa ya samu abin da ya samu cikin hulɗar mu kuma zai dauki lokacin shi kamar yanda Obama yayi yayi ziyara kasashen Afirka koda kasa biyu ko uku a tabbatar da irin kallon da shi Donald Trump shi kai ma Afirka na sakai ne kashi shi ba haka nan ne ba yana dauka Afirka kamar kasashe waɗanda aka iya ai hulɗa na duniya da su kamar su China kamar su Europe kamar su kasashe da yawa na duniya waɗanda ya kamata a ce an taka rawar zamani da su dangance da irin arzikin da gare mu dangance da irin mahimmancin da muka da cikin tahiyar kasa Amurka ita kankanta
To madalla Nasiru Saidu kenan mai sharhi akan al'amuran siyasa a Niger yanzu kuma sai labarai a takaice
A yau Laraba za a rantsar da Joe Biden a matsayin sabon shugaban kasar Amurka tare da Kamala Harris da za ta zama mace ta farko da za ta kasance mataimakin shugaban kasa a bikin rantsarwar da aka takaita shi saboda annobar coronavirus babu daruruwan dubban mutanen da aka saba gani na bikin rantsuwar da suke cika tsakanin gidan majalisar dokokin Amurka na Capitol zuwa National Mall a maimakon su an kafa tutoci 200,000 na Amurka da jihohi da kuma yankuna waɗanda ke wakiltar waɗanda ba za su iya halartar bikin rantsuwar ba a yau Laraba Donald Trump yake kammala wa'adin mulkinsa na shekara huɗu a matsayin shugaban Amurka wanda zai bar fadar White House ya hau jirgin shugaban kasa na Air Force One don zuwa jihar Florida da ke kudancin Amurka an shirya yi masa kasaitaccen bikin ban kwana tare da faretin sojoji da harba abin daga har sau 21 amma ba a san adadin waɗanda za a halin da ake ciki kuma shugaban kasa Amurka mai barin gado Donald Trump ya yi wa mutane 73 afuwa tare da sauya hukuncin wasu 70 a cewar fadar White House da sanyin safiyar yau Laraba sa'o'i kaɗan kafin wa'adin mulkinsa ya ƙare afuwar da ta haɗa da tsohon shugaban yakin neman zaben Trump kuma babban mai bashi shawara Stephen Bannon wanda aka tuhuma da damfarar dubban mutane da suka ba da kuɗaɗensu domin aikin gina katanga a tsakanin iyakar kudancin Amurka masu gabatar da ƙara sun zargi Bannon na yin amfani da sama da dala miliyan 1 don biyan jami'an yakin neman zabensu da yi wa kansa hidima adadin waɗanda suka mutu a jihar yammacin da Darfur jiya talata ya ƙaru zuwa 159 yayin da sama da mutane 200 suka jikkata bayan da aka shafe sama da kwanaki uku ana faɗa a tsakanin al'ummomin ƙabilu daban-daban a cewar kwamitin likitoci na jihar yammacin Darfur wannan sabon rikicin a jihar ta yammacin Darfur ya soma ne sa'ad da wani ɗan ƙabilar Masalit na Afirka ya kashe wani ɗan wata ƙabilar Laraba a ranar Juma'a da ta gabata
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku je mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya tsaya na gabatar da shirin sai Julie Leather Brush wadda ta haɗa shirin sai injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esiro da ke muku fatan alkhairi ma'assalam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu na yau da gobe.